Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 6 ga watan Mayun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
A jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake bude harkokin tattalin arzikin kasar. Koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki, tana kama su. Kwararru a fannin kimiyya daga Burtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro.
Kanin labaran duniya kenan. Gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya WHO za ta fara aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida a sassan jihar.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO a sanya na ji kusan mutum 300,700 haka domin a yi wannan aiki.
Yayin da kuma ake ci gaba da tababa kan rigakafin cutar coronavirus da ƙasar Madagascar take ikirarin ta hada a kwanan nan. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ce sun karɓi wani rukuni na tallafin magungunan gargajiyar da ƙasar ta Madagascar ta aika mata matsayin tallafi.
Don ka abin da an ka aiko na rigakafi kama mutum 600 ake yi mu a rigakafi.
Baya ga haka Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake bude harkokin tattalin arzikin kasar. Koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar kasar mu gwarzaye ne, abinda shugaban ya faɗawa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai, amma dole ne mu bude harkokin tattalin arzikin mu. A yayin da ya kai ziyara a babban kamfanin sarrafa kayayyakin Honeywell da ke birnin Phoenix don jaddada muhimmancin sarrafa kayayyakin kariya daga annobar coronavirus masu tarin yawa, a wata hira da gidan talabijin din ABC News ya yi da Trump, ya faɗi cewa za a samu ƙarin mace-mace. Ya kuma yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta wuce ko da magani ko ba magani. An ba kamfanin na Honeywell kwangilar dala miliyan 27 da dubu 400 don sarrafa takunkumin rufe hanci da baki na N95 guda miliyan 38 da za a samar cikin wata 6. A halin da ake ciki, Amurka na da adadin mace-mace sama da 69,000 sanadiyar cutar coronavirus, kusan fiye da kowace ƙasa. Ga kuma hasashen da ke cewa mutane fiye da 134,000 ne za su mutu daga nan zuwa farkon watan Agusta. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki, tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba, akwai daɗaɗɗiyar illa a tattare da ita, yawanci mai alaƙa da ciwon zuciya. Ma'aikatar lafiyar birnin a wani gargaɗi da ta fidda ta ce an kwantar da yara 15 masu shekaru daga 2 zuwa 17 a asibiti a saboda kawasaki a cikin makonni 2 da suka gabata. 4 daga cikinsu sun kamu da COVID-19, cutar da coronavirus ke janyowa. Wasu su 11 kuma gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar. amma shida daga cikin su gwaji ya nuna cewa suna da kwayoyin halittar jikin bil adama da suka yaki COVID-19 abinda ke nufin a baya sun kamu da cutar. Biyar daga cikin yaran sun buƙaci na'urar taimakawa numfashi. Duka yaran su 15 sun tsira da rayukansu. Kwararru a fannin kimiyya daga Burtaniya da Kenya sun gano wata karamar kwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da Turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce kwayar halittar ta kare sauran daga ɗaukar kwayar cutar malaria gaba ɗaya. Ana kiran kwayar halittar Microsporidia MB, kuma a cikin cikin sauran da ke yankin tafkin Victoria ƙasar Kenya kwararru a fannin kimiyya suka gano ta. Kwararrun sun ba da rahoton cewa ba su ga wani sauro ko ɗaya da ke ɗauke da kwayar halittar a cikinsa da kuma yake ɗauke da kwayar malaria ba.
Gaida Maryam wacce za ta sake dawowa nan gaba kadan domin kawo karshen labaran duniyar. Da farko, gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi tanadin ma'aikatan kiwon lafiya kimanin 4,000 domin aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana daga Kano.
Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaki da cutar corona a jihar Kano ya yi karin haske dangane da wannan sabon tsari.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO sun tanaji kusan mutum 3,700 haka domin a yi wannan aiki.
Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus, nan take za su dau samfur ko kuma ya abin yake?
Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu ajiye, su wa'annan ma'aikatan su za su dauki samfurin. Shi samfurin yana buƙatar dole sai mutum ya iya yanda shi aika ke ɗaukar samfurin kaka na mutum ya iya ɗauka. Ko ba kowa ne ya fi yi ba sai wanda aka ba shi wannan kowa ka ba shi horo don ya ɗauki irin wannan samfur ɗin.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya sanar da warkewar mutane 3 daga cikin kimanin 400 masu ɗauke da cutar a jihar. Kowanne irin magani aka yi amfani da shi wajen warkar da waɗannan mutane 3. Dr. Tijjani Hussaini ya ce
da akwai maganin da ake faɗa wa kowa da kuma wanda ba a faɗa, wato maganin da ake bayarwa da akwai abin da muke kira protocol. Wato jadawalin yanda ake bada magani da kuma irin maganin da ake bayarwa ba na san da faɗa, saboda kada masu sauraro kuma su dinga amfani da shi ba tare da kashida.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta bankaɗo da tsarin ɓoye kayayyakin masarufi da 'yan kasuwa ke yi, lamarin da ya haifar da ƙarancin kayayyakin da kuma tsadarsu a kasuwanni. Barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar ya ce za su gurfanar da 'yan kasuwar da aka samu da wannan laifi a gaban kuliya.
An tsinci kai a halin annoba, kuma annoban nan ta sa aka ce al'umma su zauna a gida. Amma abin takaici mu a nan Kano, yadda mu ne cibiyar kasuwanci, sai aka samu wasu marasa kishin 'yan kasuwa sai suke ɓoye kayan masarufi da al'umma ya kamata a ce sun je kasuwa. Yau da kudinka a Kano za ka je guri ma kana son ka sai abu babu shi, ba wai ma tsadar farashin ba. Mutane da yawa sun zo sun ba mu shaida, shi yasa kuma doka ta dora mana nauyin da dole mu bi hanyoyin da ya kamata mu ga cewa mun samu musu maslaha. In ka duba sashi na 11 na regulation na infectious diseases din da gwamnatin Kano ta rantsa bawa hannu, laifi ne a koyi kayan masarufi.
Barista Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wasu Amurkawa biyu na daga cikin sojojin haya 'yan ta'adda da suka nemi kai wani farmaki da bai yi nasara ba a ƙasarsa a farkon makon nan. Ta tashar talabijin ɗin ƙasar, Maduro ya nuna hoton fasfo ɗin mutanen da ya yi ikirarin cewa na Aaron Berry da Luca Denman ne, waɗanda ke cikin mutane 13 da aka kama a wani farmaki da aka kai ranar Lahadin da ta gabata, wanda bai yi nasara ba. Maduro ya zargi Barry da Denman da aiki tare da Jordan Goodrow, wani tsohon sojan Amurka wanda ke da wata cibiyar harkokin tsaro mai zaman kanta a Florida, wadda ake kira Silver Core USA. Dukkan Barry da Denman tsofaffin sojojin Amurka na musamman ne, waɗanda kuma ake kira Green Berets. Jami'an sojin Venezuela sun ce an kama maharan ne a lokacin da suka yi yunkurin su shiga birnin La Guaira ta jirgin ruwa daga makwabciyar ƙasar Colombia. An dai kashe mutane 8 a farmakin wanda bai yi nasara ba. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, an nuna hotunan wasu maza kwance a ƙasa da hannuwansu a ɗaure ta baya a talabijin ɗin Venezuela. A wani bidiyo da aka saki a kafofin sada zumunci, Goodrow ya amince cewa shine ya kitsa harin. Duk da haka, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu hannun Amurka a wannan harin wanda bai yi nasara ba. A ƙasar Philippines kuma, gwamnatin ƙasar ta ba babban kamfanin gidan talabijin ɗin ƙasar umarnin ya daina aiki, abinda ya janyo zarge-zargen cewa an ɗauki matakin ne don kuntatawa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Hukumar kula da harkokin sadarwar kasar ta faɗi cewa ta ba gidan talabijin ɗin ABS-CBN Core, wanda ke yawan cancantar shugaba Rodrigo Duterte, umarnin dakatar da shirye-shiryensa saboda lasisinsa na tsawon shekara 25 ya ƙare ranar 4 ga watan Mayu. Wannan umarnin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ƙoƙarin shawo kan annobar coronavirus, kuma jama'a na ci gaba da dogara ga kamfanin yaɗa labarai don sanar da su abubuwan da ke faruwa game da annobar. 'Yan majalisa da masu sa ido akan harkokin kafafen yaɗa labarai su ma sun yi Allah wadai da umarnin, wanda babban kamfanin ya ce yana da nan da kwanaki 10 ya maida martani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, yayin da ake ci gaba da tababakar daga kafin cutar coronavirus da ƙasar Madagascar take ikirarin ta hada kwanan nan, wanda ƙasashe a nahiyar Afirka da dama suka nuna sha'awar yin amfani da shi. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ce sun karbi wani rukuni na magungunan gargajiyar da kasar ta Madagascar ta aika mata a matsayin tallafi. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Da yake karbar wannan tallafi, mataimakin ministan kiwon lafiyar al'umma Anar Ismail ya bayyana cewa yawan maganin da ya shigo hannu a halin yanzu zai bada damar kula da mutane akalla 900.
Magunguna da anka aiko ma kasar mu Niger daga Madagascar, magani ne yanka aiko na gargajiya saboda wanga ciwo, magani ne mai yin rigakafi kuma masu ciwo ma ana iya a basu don su warke. Don ka abinda anka aiko na rigakafi kama mutum 600 ake yi mu a rigakafi, kuma marasa lafiya kama 300 ayi musu magani da wannan anga aiko. Lalle maganin gargajiya ne, don ka kyan sun ce magani ne yana yi sosai, kuma wanga ba mu an kai mu amshe shi da sahinga.
Tunda dai 'yan ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari, wani dan jarida mai zaman kansa Abdulrazak Ibrahim na cewa
to Allah ya sa kawar da an kai zaman tuyi zaman daya ko digon ba akan magance wannan annoba ta coronavirus, amma ba nan gije kasaka ba, ya kamata cin mani jama'a mun gura mu ce to ga irin namu a gura garin yana yi ai mun ji an cewa na abu ne ba ya ka dai sabara ce ko kona abu ce ma aka dada don su tana a sadin ruwan lemu da sauran kikirba a bara.
Kasashen yammacin Afirka sama da 10 ne aka bayyana cewa sun nuna sha'awar samun sabon maganin gargajiyar na kasar Madagascar da nufin taka wannan annoba ta corona birki, abinda ya sa kasar Equatorial Guinea ta amince ta dauki nauyin da kwansa har gida.
Rai bangare yan diba kamar Afrika ma su taka makanta, cikin sa cikin Afrika ma ta yi kokari a cikin wannan taimako da mu ce sai mu jira an zo mu allura da da tun can baya ma sun ga cewa kamata yi daba, to ga magani ya zo kin sa ta toyar ki.
Bayanan gwaje-gwajen da aka gudanar a yan kwanakin nan na nuna alamun cewa jamhuriyar Niger ta fara shayo kan wannan annoba, inda a fili ake gane yawan waɗanda suka warke ya zarta na waɗanda ke kwance a asibiti a halin yanzu. Kamar yadda a yammacin jiya Talata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ce mutane 182 ne ke kwance a halin yanzu sanadiyar cutar ta COVID-19, yayin da mutane 543 suka samu waraka daga wannan cuta da ta hallaka mutane 38. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Amurka ta hannunta wa gwamnatin Najeriya zunzurutun kuɗi dala miliyan 311 daga cikin wawurar gwamnatin Sani Abacha. To sai dai ɗan ƙasar na fatan fa'idan tuwa da kuɗaɗen. Rikicin ƙabilanci na ƙoƙarin buwayar gwamnatin jihar Taraba. Wasu na ganin wajibi ne gwamnatin tarayya ta shigo domin kai ƙarshen wannan taƙaddama. Assalamu alaikum. A farkon wannan makon ne kasar Amurka ta hannunta wa gwamnatin Najeriya zunzurutun kuɗi dala miliyan 311, wato kusan naira biliyan 120 kenan, daga cikin kuɗaɗen da aka ce tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta Janar Sani Abacha ta wawure. Ministan Shari'a na kasar Abubakar Malami ya tabbatar da karɓar kuɗaɗen da kuma yadda gwamnati ta tsara za ta yi amfani da su.
A zango na biyu na shugabancin shugaban Muhammadu Buhari an samu nasarar dawowa da kuɗi dala Amerika miliyan 311 da doriya. Kuma su waɗannan kuɗaɗe har ila yau a ci gaba da namijin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ganin da cewa kuɗaɗe waɗanda aka fato daga ƙasashen waje, wato wanda ake zargin an yi sama da faɗi da su, aka kuma tsayar dawowa da su, sun fa'idanci 'yan Najeriya. To a wannan karo ba wancan tsari za a bi ba na raba kuɗin tsakanin masu ƙananan ƙarfi. Wannan karo an yanke hukuncin cewa kuɗaɗen nan za a yi amfani da su domin ci gaban ayyuka muhimmai na raya ƙasa guda uku. Na farko shi ne hanyar da ta tashi daga Abuja zuwa Kano, na biyu hanyar da ta tashi daga Lagos zuwa Ibadan, na uku gadan nan da ake magana Second Niger Bridge. Waɗannan su ne muhimman ayyuka waɗanda aka daidaito a kan cewa waɗannan kuɗaɗe za a yi umarni da su domin ciyar da waɗannan ayyuka gaba.
To amma bayan waɗannan kuɗaɗen, ana cewar kuɗaɗen da ke ƙasashen waje wanda ake zargin gwamnatin Sani Abacha ta kai soje ta ɓoye ko ta yi sama da faɗi da su suna da yawan gaske, akwai wani tsari da zai kai ga dawowa da ire-iren waɗannan kuɗaɗe kuwa?
Ai, kuɗaɗen da ake ɗin kadin su a halin yanzu suna da yawa gaske al'amari, ba su kuma ke banta da abin da da mutum ya gwamnati marigayi shugaban ƙasa Sani Abacha ba. Akwai kuɗaɗe daban-daban da ake bin kadin su ta hanyoyi daban-daban, kuma kamar yadda ka sani ba ka cewa ka kai makura game da abubuwan da ke da nasaba da bincike, domin yau za ka yi tunanin da cewa ka ƙara bincike ta fuskar gabas sai ka aiki wani bayani ya fito ta fuskar yamma. Saboda ka abin da nake tabbatar ma da shi ta kowace kafa kuma ta kowace dangantaka da wani mutum ko wata al'umma ko kuma kamfani wanda ake zargin cewa ainihin an samu damuwa wadda ke da nasaba da sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma, muna ci gaba da bi a gwamnatance kuma muna samun nasarori kan ƙoƙarin dawowa da su.
Kamar akwai kiyasi da ake sa rai kuma wanne ne ake sa ran zai dawo da gaggawa?
To gaskiya babu wani tsayayyen kiyasi, amma dai da na san cewa za ka yi tambaya makamanci wannan da na iya baka haske akan ainihin manya-manyan kuɗaɗe daban-daban waɗanda ake bi da kuma ainihin mutanen da abin ya shafa.
Amma dai a takaice za a ce akwai wakilan tsohon gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan da ake zargin sun sama da faɗi da kuɗaɗe masu yawan gaske a jerin waɗanda kuke sa ran a amsa kuɗaɗen nan da suka kai waje ɗin.
Ba shakka gwamnatocin da suka gabata bincike wanda ya danganci ƙoƙarin dawo da kuɗaɗe ya danganci da yawa da gwamnatocin da suka gabata ba da gwamnatin Ebele Jonathan ba kaɗai. A wancan karo wasu gwamnatoci da suka shuɗe har zuwa yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai na ƙoƙarin dawowa da wasu kuɗaɗe waɗanda ake zargi an yi sama da faɗi da su.
To sai dai da alama babbar damuwar 'yan Najeriya shine yadda za a kashe kuɗaɗen, musamman ganin yadda a can baya aka yi zargin rashin sanin yadda aka yi da makudan kuɗaɗen da gwamnatin ta karɓa daga wawurar ta Sani Abacha. da kuma waɗanda take cewa tana kwatowa a shirin ta na yaki da cin hanci da rashawa.
Sunana Comrade Bola Bello, sakataren majalisar matasa ta jihar Sokoto. Ni nawa ra'ayi game da waɗannan kuɗin da aka turo, to yana da kyau shi Jar Muhammadu Buhari kamar da yake kiran kai ne, shi yana son talakan Najeriya, kuma ake ikirarin adalin shugaba ne, to yana da kyau na shi amfani da kuɗin nan ta hanyar da al'ummar Najeriya za su amfana. Kuma al'ummar Najeriya, mu especially mutanen arewa da aka bari a baya, mun yi taje ana kawo irin waɗannan kuɗaɗɗaki da kuɗaɗɗakin da aka tara, amma har yanzu babu wani abu da mun ka gani. Saboda haka muna kira gare shi bisa ga adalci da wahalar da talaka yake ciki a Najeriya yanzu, da shi amfani da waɗannan kuɗi domin talaka shi amfana, saboda ya cika alƙawalin da ya ɗauka.
Ɗaya daga cikin alƙawuran da gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya yi a lokacin yakin neman zaɓe shi ne kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci da ya kici ya cinyewa a jihar mai ƙabilu da mabiya addinai daban-daban. Ko a farkon wannan makon ma an sabunta da daɗaɗɗen rikici tsakanin ƙabilun Tibi da Najakun Echen a yankin Donga da ke kudancin jihar, da ya samo asali tun a shekarar 1962, wanda kuma ke ci gaba da haifar da salwantar rayuka da dukiyoyi. To sai dai tuni masu fashin baki a jihar suka saka alamar tambaya da kuma ta babar jikar alkawarin na gwamnati Ishaku, tamkar yadda ya faru a gwamnatocin da suka gabata. To amma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Danjuma Adamu ya ce sam ba haka bane.
Eh, ai nan kaga tun da shi gwamna Akite Dairu Ishaku na Taraba ya zo mulki, ya karbi mulki, abinda ya fara bagewa kowa shi ne abinda akan wannan ma aka zabe shi, ya ce a bani zaman lafiya ne zan muku aiki, akan wannan ne mutane suka zabe shi, kuma ya tsaya akan wannan ne, ya dinga yin kokarin shi tun da ya hau mulki a maganin zaman lafiya a Taraba State. Wannan da ya faruwa in ta lura kaga tsakanin TV da Jukun akwai wansu alauni, akwai duk yana mutum ya tabbata cewa an samu zaman lafiya, ikan je da sauri a sa komiti a zuwa aiki a gane kon bakin zare din har a maganta abubuwa.
An sha kafa komiti a mantamkar taron a shashayi a watsi, za a kafa komiti amma daga baya kuma sakata da an sake samun rikici, jama'an da ba daukan koko yaya.
Ka ga shanin dan Adam, akwai bukatu mutane da yawa wannan gwamnati abin da duk baka sani ba, kuma in mutum ya zauna wani lokaci sai ka ga wani abu ne zai taso wanda bai ma taka kara ya karya ba sai a yi abin da ya so. Duk haka shi ne ya sa gwamnati takan nemi hujjar din wannan me yake taso da wannan abin sai a yi din don maganta abubuwa din. So kaga wannan da ya faru a Donga gaskiya ya zo a kowa da mamaki, domin wayannan mutane ne da suka zauna tsakanin su shekara da shekaru suna zaman lafiya da junansu. To shi ya sa kawai kwacam sai gashi nan sun tashi a kai ta banna. To yanzu gwamnati ta ɗauki mataki tun da an tura jami'an tsaro sun ga sun tsare wurin ana abin nan, kuma dole gwamnati ta duba menene ma ya kawo abin nan tana saka haka aka fara wannan.
Shin wai me ke ƙara ci gaba da haddasa rikicin a tsakanin waɗannan ƙabilun, musamman rikicin na baya-bayan nan? Buwa Nanu daga ɓangaren ƙabilar Tibi da shugaban ƙungiyar al'adu da ci gaba al'ummar ƙabilar Echen Dr. Dibinu Samuel Ahmed sun nuna yatsa wa junansu, inda kuma suke ganin lamarin ya fi ƙarfin gwamnatin jihar.
Wanda wurin da ya shiga da ba wurin shi bai bari ma mutane wurinsa, mutane na wurin daga baya wani sun zo su tsaye mu da mutanen nan ba mu koma Benue mana, mutane wannan kasa ne mun ce wannan wurin magana ne. To a dakatar da wuraren da ana aiki nan sai mun yi gyara tukuna, to mutane mu mun ga mu gudun bari su kuma da su gama mutane su sun bari ba, to sai wayansu da suka je mara da su aka je aka suna dukan wayansu mutane yanzu gidajen cibin da ba suna mara ba sun wannan abu da zama yaki ba sai kona gidajen duka ba gidan cibi ko ɗaya a maraba, manya-manyan gidaje duka an ga da kauyawa da suna kewaye da maraba duka sai kona su gidajen duka.
Gaskiya an rasa rayuka da dama da yake su abin nasu kawai kuna zaune za ka ga sun kawo muku a kas. An rasa mutane da kuma mutane kamar da na ga muka gida a Adamu da suka fara ataki mutane mutane yan gari suka gudu suka koma wani ƙauye. Abin da muke so shine gwamnati su taimaka mana.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa da Ibrahim Abdulaziz. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Ta albarkacin azumin watan Ramadana. Ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل
yanzu kuma ga labari a takeici.
A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar ƙasar mu gwarzaye ne, abinda shugaban ya faɗa wa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai. Amma dole ne mu bude harkokin tattalin arzikinmu. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki, tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗa wa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba, akwai da daddiyar illa a tattare da ita, yawanci mai alaka da ciwon zuciya. Ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da Turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce ƙwayar halittar ta kare sauran daga ɗaukar ƙwayar cutar malaria gaba ɗaya.
Masu aro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Idi Wujil da aka fi sani da Ɗan Gwaggo, wanda Allah ya rasuwa a karan Najeriya. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Ina madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa. sai kuma Chibahiro Dudune da hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa.